Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari aune ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
to jama'a assalamu alaikum barkanku da shan hantsi Shugaban Russia Vladimir Putin ya jingine matsayin da aka cimma ta dakile kira makaman nukiliya wacce aka rattaba hannu akan ta tun a lokacin ana yakin cacar baka a matsayin martani ga matakin da Amurka ta dauka a ranar Juma'a a wani jawabi da ya ta kafar talabijin yayin wani taro da yi da ministocin harkokin waje da manyan komandojin kasar Putin ya ce takwarorin mu na Amurka sun ayyana cewa sun janye daga wani yarjejeniya da aka cimma saboda haka mu ma mun janye Ita dai Amurka ta sha alwashin za ta janye kwata-kwata daga wannan matsayin da aka cimma ta dakatar da kira makaman na nukiliya nan da watanni shida masu zuwa muddin hukumomin Moscow ba su kawo karshen aikace-aikacen da suke yi ba waɗanda Amurka ta ce sun saba wannan yarjejeniya wacce aka kulla a shekarar 1987 Shugaba Putin ya ce Russia za ta fara wani gagarumin aikin kira makamai masu linzami sannan ya bayyana ministocin sa umarnin cewa kada su fara wani shirin sasantawa da hukumomin Washington. Magoya bayan shugaban yan adawan Venezuela Juan Guaido da abokanan hamayyarsa na bangaren shugaba Nicolas Maduro sun yi zanga-zanga masu kishi da juna a Caracas babban birnin kasar a jiya Asabar yayin da babban komandan dakarun saman kasar ya juya wa gwamnatin Maduro baya ya kuma yi mubaya'a ga gwamnatin Guaido ta rikon kwarya. Dabban magoya bayan shugaban yan adawan dauke da tutoci suka mamaye wasu sassan birnin na Caracas suna masu nuna goyon bayan kiran da ake yi na a gudanar da zabe da kuma kafawa gwamnatin wucin gadi a daidai lokacin da wasu kasashen duniya ke ci gaba da kira ga shugaba Maduro da ya soka daga kan mukaminsa Guaido ya samu halattar ɗaya daga cikin wuraren da magoya bayansa suka yi cincirindo tare da mai ɗakin sa Fabiana inda masu zanga-zanga suka mamaye shi a nasu bangaren su ma masu goyon bayan Maduro sun bazama akan titina a yankin yammacin birnin na Caracas inda suka yi bikin cika shekaru 20 da juyin juya halin da aka yi na Bolivia wanda ya kai ga kafa aƙidar gwamnatanci ta Hugo Chavez wato tsohon shugaban kasar ta Venezuela da Maduro ya gada yayin wani jawabi da ya yi wa dandazon magoya bayansa Maduro ya yi kira da a gudanar da sabon zaben yan majalisa inda ya jaddada cewa har yanzu shine shugaban kasar ta Venezuela Gwamnan jihar Virginia Ralph Northam ya nanata matsayinsa ta cewa ba zai soka daga mukaminsa ba kan wani hoto da ya bulla wanda aka dauka tun lokacin yana makaranta wanda kuma ya nuna shi a matsayin mai aƙidar warin launin fata hoton ya nuna wani mutum shafa da bakin fenti a fuskarsa yana tsaye a kusa da wani mutum sanye da fararen tufafi da masu kishin farar fata na yan kungiyar Ku Klux Klan ke sakawa yayin wani tsokaci da yayi ga manema labarai a jiya Asabar Northam ya musanta cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin wannan hoto ya kuma ce shi bai sayi kundin hoton ɗaliban da ke ɗauke da wannan hoton ba wanda aka wallafa a shekarar 1984 a lokacin suna makaranta inda ya ƙara da cewa shi bai ma san cewa akwai hoto mai kama da wannan ba sai a ranar Juma'a gwamnan na jihar ta Virginia ya ce sun dukuba shi da ma'aikatansa domin su kafa hujjar cewa ba shi bane a cikin wannan hoton sai dai Northam ya amince cewa lallai a lokacin yana dan shekaru 25 yayi wata shiga inda ya shafa bakin fenti a fuskarsa a lokacin wata gasar rawa da ake a San Antonio na jihar Texas inda ya fito a matsayin shahararren mawakin ba Amurke dan asalin Afirka wato Michael Jackson lamarin da yace yayi da na sanin yin hakan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Kasar Belgium ta amince ta baiwa tsohon shugaban Ivory Coast Laurent Gbagbo mafaka bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta wanke shi daga tuhumar da ake masa lamarin da ya zo wa mutane a bazata. Kotun ta ICC ta saki Gbagbo bayan ginda ya musu wasu sharuɗa inda aka ce ya zauna a kasar da ba wato da ta bashi mafaka sannan kada ya tuntubi wani shaida daga cikin mutanen da ake da hannu a wannan shari'a ko kuma yayi magana a bainar jama'a dangane da ita wannan shari'ar. Kakakin kasar Belgium Karl Lagarty ya ce gwamnatin su ta ba Gbagbo mafaka ne saboda hakan na ɗaya daga cikin irin gudunmuwar da suke ba kotun ta hukunta manyan laifuka ta ICC domin ta yi nasara a ayyukanta. A ranar 15 ga watan Janairu aka wanke Gbagbo da Charles Blay Goudé. Ƙarshen labaran duniyan kenan.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna
na kasa
na kasa
na kasa
ba kasawa ba
Jama'a masu sauraro barkanku da yau. Barkanku da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa inda bayanai ke nuna har yanzu da sauran rina a game da batun mutunta yancin na kasasu a matsayin su na bil'adama. Kwa da yake ta wani bangare akwai alamun samun ci gaba idan aka kwatanta da shekarun baya. Sule Mumuni Barma ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke fatan ana shan hantsi lafiya. A yau za mu karkare hirar da muka yi da shugaban hadakar kungiyoyin nakasassun jamhuriyar Niger, Sido Nuhu Umaru, wanne yake ganin lokaci yayi da ya kamata a dauki matakan fassarawa jama'a dokokin da kasashen duniya suka rattabawa hannu akan maganar mutunta yancin nakasassu. Saboda haka ya shawarci shirin na kasa ba kasawa ba ya hada gwiwa da masanan doka domin wannan aiki. Kore yake ya fara ne da yi mana bayani akan abubuwan da suka zanta da shugaban kasar Niger Isu Muhammadu lokacin da ya gayyaci na kasassu a fadarsa a albarkacin bikin sabuwar shekara wato 2019.
Mun samu damar zantawa da shi shugaban kasa mai girma Alhaji Isu Muhammadu ya saurari kuke-kuken mu kuma mun sani lattice ne mai cika alkawari. Muna nan muna jira muna da cikakken fata alheri zuwa ga mutane masu na kasa duka saboda insha Allah mun sani wannan abubuwan da muke nema ba dan saboda kanmu ne ba dan saboda kungiyar mu ce ba amma saboda mutane masu na kasa ta Niger saboda ci gaban mutane masu na kasa ta Niger.
Na ganku a wurin wannan biki wato shi shugaban kasa Isu Muhammadu da Prime Minister Birjira Fini sun saka tsakakai a matsayin ka na shugaba kuna tahira kai amfani da wannan dama domin gabatar da waɗannan koke-koke.
Kwarai sosai shi da kansa ma mai girma shugaban kasa yace na ji ku duka duka koke-koken ku na ji kuma insha Allah za a samu biyan bukata kuma ni ba ni da shakkun cewar in Allah ya yarda muna samu biyan bukata saboda ko kudaden da aka rage na ga muku lokacin da muka faɗa mu Birjira Fini nan take ya bada umurni ga ma'aikatan shi yace maza su yi aiki domin dawo da wannan alkawalin wanda suka dauka insha Allah mu muna da kwarin gwiwa cewar insha Allah za a cimma manufa insha Allah.
Nawa ne ya kamata a fara bada a nan gaba a matsayin kudaden
alkawalin da aka dauka shine daga miliyan 50 a daga wannan gidauniya a kai ta miliyan 150 shi ma miliyan 150 kin nan duka ministoci sun yi ittifakin cewar ba isa za ta yi ba amma farawa za ta yi mu in an ba mu wannan wallahi alhamdulillah mun gode amma akwai wani abu wani kuka da an gare mu wanda shi ma mun isa da shi ga mai girma shugaban kasa shine doka wanda ke daidaita sa'a tsakanin mutane masu na kasa da sauran mutane wanda ba su da na kasa wanda ce ma loi legalité des chances des personnes handicapées yanzu haka wannan dokar tana cikin secrétaire général na gwamnati wanda suke dubin wannan dokar domin su tabbatar da ita wannan mu in sun tabbatar da wannan dokan alhamdulillah gaskiya sun biya mana bukata sai fatan alheri bangaren mutane masu nakasa muna cewa ta zaton cewa insha Allah shekarun da suka saura insha Allah za mu cimma bukatun da muka sa gaba insha Allah
yaya hulɗa take tsakanin kungiyoyin nakasassun Niger da kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida ko haɗai zuwa na ƙasa da ƙasa
koda yace ba mu samun tallafi kwarai mu masu aiki da zuciya ne mutane masu nakasa kungiyar mu alakan mu da sauran kungiyoyi wallahi alhamdulillah sai hamdala yanzu muna ƙara haɓakar da hulɗa tsakanin kungiyar tamu da sauran kungiyoyi na harakulla da kuma kungiyoyi masu zaman kansu muna da manya-manyan abokan hulɗa guda biyu ana ce ma guda CBM guda kuma Humanity Inclusion wanda da ana ce mishi Handicap International to yanzu mun kulla hulɗa da Union European kungiyar tarayyar Turai wanda tun shekara yanzu wajen biyar muna aiki tare insha Allah muna nan muna fadadar da wannan hulɗa yanzu mun kai mu a daddiyar kungiyar mutane masu kasa ta Niger mun kai babban matsayi Afirka saboda mu ne ma ce rike da babban shugabancin haɗaddiyar kungiyar mutane masu nakasa ta Afirka gaba daya ka gani alhamdulillah an ci gaba kwarai a bangaren kungiya na mutane masu nakasa ta Niger
akwai wani kira da zaka yi zuwa ga mutanen da ke fama da nakasa
mutane masu nakasa masu fama da nakasa ko masu nakasa saboda ni nakasa ban ganin nauyin ta mabalance masu fama da ita mutane masu nakasa zan cewa ni ina jin dadin nakasa ta don ba fama nake da ita ba ina cira gare su nakasan nan su maida ta kaman ba komai ce ba su maida ta wata baiwa ce ma wanda Allah ya yi na mutum ya tsaya ya yi aiki kuma ya nuna duk da nakasan nan yana komai ni da ka gani nan ayyukan da na iya da yawa ne saboda shi dukkan mutane masu nakasa ina sa kira gare su duk inda suke su barbaran nan da mutane wanda su ba su da nakasa amma ana ganin su cin gari suna bara su bar musu baran nan ba abin yi ne ba mu komo mu gani mu dukkafa da addu'a kuma mu dukkafa da neman haƙoƙinmu wajen gwamnati ta cewar an taimaka mana mun yi aiki kuma mun ci da zuhanmu ba tare da mun mika hannu ba wayan yara masu nakasa dan Allah dan annabi su taimaka su tasu lakwal kar su gani dala ko dala biyu wanda suke samu ta hanyar bara su je karatu ni inda an sani bara ne yanzu da ai al'umma ba ta nan da amfani da ni to ina ganin yanzu ba iyaye ne kadai ba har al'umma tana amfani da ni alhamdulillah ba alfahari ba amma godiya ga Allah to shi sa yake ina kira yaro mai nakasa wanda take da shekara wanda ya kai asashi lakwal in ba asashi lakwal ba to shi ne zai koma cikin hanya yana bara gobe wanda mu ba mu san wannan don duk inda muryar radio nan take kai dan Allah dan annabi uwaye ku hudda yara masu nakasa kusa su lakwal kar ku gani cewar nauyi ne zuwa kai su da dawowa lakwal insha Allah wannan shine zai zama hoto gare ku gobe
president Sido Nuhu Umaru ina ga mun zo karshen wannan hira shin ya kake kallon shirin na kasa ba kasawa ba na muryar Amurka kuma wace irin shawara kake bayarwa domin kare inganta shi yadda ake gabatar da wannan shiri
to bari in maimaita godiya zuwa ga wannan radio da dukkan mutanen da suka samu ilimin kirkiro wannan na kasa ba kasawa ba yana cikin hanya ta ayar doka ta hudu na yarjejeniya wanda majalisar dinkin duniya ya rataba mishi hannu wanda ce mishi conversion relative to the person in the cafe wanda an sa mishi hannu a 14 da watan disamba shekara 2006 a yanzu da nake muku zance kasashe 177 suka rataba ma wannan yarjejeniya hannu ta tabbatar da dukkan haƙoƙin ɗan adam ana baima mutane masu nakasa wa'annan haƙoƙin to ni ina ganin domin ƙara inganta wannan shirin naku ko lissahi ko tunani ku gani wannan yarjejeniyar a nemi masanan wannan yarjejeniyar a yi shirye-shirye da yawa wanda suke wayar da mutane al'umman duniya kai bisa ga wannan yarjejeniyar da yaya za a iya aiwatar da shi cikin kasashe. Ina tabbatar muku da cewa akwai masana da yawa, ni kan kaina wallahi ina da sani da yawa cikin wannan tsarin doka, to me yasa ba za a yi shirye-shirye da yawa ba bisa ayoyin doka na wannan yarjejeniyar domin al'umma su gane wannan ayar doka kuma a aiwatar da shi cikin kasashen duniya duk gaba daya bisa ga cigaba mutane masu na kasa. Wannan yarjejeniya ya kunshi ayar doka guda 50 ne. Insha Allah in an amince da wannan shawarar tawa, to insha Allah mu muna shirye mu bada gudunmuwa domin tabbatar da shirye-shirye bisa fanni na wannan yarjejeniyar.
To masu sauraro, anan muke kawo ƙarshen wannan shiri, sai a makon gobe za ku je abubuwan da nakasa suke cewa a Najeriya bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya saka hannu akan wata dokar da ke haramta musgunawa masu bukata ta musamman. A madadin shugaban hadakar kungiyoyin na kasassun Niger Sidon Umaru da abokan aiki na nan sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, Allah ba mu alkhairi. Assalamu alaikum.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ka mai ba ku jama'a tambaya nike da binene.
To aya handi dole jofanado hanjin jegim Allah ga annabi juminon da imin nodda har tsaye imin nodda da imin nodda take be ben gada kokari.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka gayyato mata Fulani domin bibiya kan yunkurin da shugabannin kungiyar nahar Niger ke yi na hana matansu sana'a sai da nono, sana'a da Fulani suka gada kaka da kakanni. Biyo bayan zargin da ake yi cewa waɗansu matan na fakewa da wannan sana'a suna badala. Ga ci gaban hirar Mustapha Nasiru Batsari da Hajiya Hafsat Abdulrahman shugabar kungiyar mata Fulani ta jihar Niger da kuma Hajiya Binta Yahaya.
Woman leader, kin ji abin da tace, ita har zahiri ma tana gani. Ke shugaban mata ne bangaren matan Fulani nan, me zaki ce game da wannan?
Ni ka zahiri ni ma na gani din kuma na yi shari'a ba daya ba biyu ba. A yanzu ba haka in ka je gaban shago na ina ga ko baka iske ba za ka iske Fulani uku hudu ko biyar suna zaune. To irin wannan shari'ar kuma na shayin ta ba sauda ba su budan ni tsakanina da Allah har na taba zuwa ɗakin ƙato Bakano na je na same bahulata na a kwance.
Kano koko dai Bahaushe
ba, to Bahaushe kai Bakano ne ba barici ya sanya kake gudu
sai kice Bakano ya garki ce ne ba.
To me yasa ku kana kuma kuna da tambarin ku ai shi yasa? To alhamdulillah na je na same ta a ɗakin mutane a kwance na same ta. To wallahi sai da na kai ta kotu, amma cikin ikon Allah aka yi shi. To yanzu ikon Allah ya sa mijin yarinyar ya ji dan har na kira shi mun zauna da shi, wallahi komai ya riga ya daidai, yanzu tallan mata daina. To kaga irin wannan abubuwan in an same masu tsayawa tsakanin su da Allah su yi irin wannan yana da amfani. To amma in ka kai a matsayinka na babba, idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka jace kai wannan tsohuwa ta cika samu na ido. To bi da bu anata ne dunki ne, to aya handi dole jofanado hanjin jegim Allah ga annabi juminon da imin nodda har tsaye imin nodda da imin nodda take be ben gada kokari ben nodda
take duk wanda yace za a lalace masa hanci to dole a kyale shi. Muna kira ga ardo yi wa Allah su kokari su ji hankalin yara maza ko kuma su dage su hada gwiwa su wayar da kan yara maza da mata da banin rayuwa ko halin da duniya take ciki, domin idan ka zauna a cikin yamutse yau da gobe da jibi to ba yadda zaka ka iya zama lafiya a cikin ɗakin kama, don idan kai haka zaka iya rasa rayuwarka.
Ya kuka ji da su mazan shugabannin Fulani na suka kullo da wannan abu a matsayin ku na mata, ba ku ji abin ya muku girma akai ba?
Girma mugun girma ma kai, dan shi har da ke ruwa da yace mana haka gaskiya mun yi mamaki. dan a ranar a zahirin gaskiya ni har mita ma nayi nace to shi Alhaji da yake haka biya butun ai tun da as da daddare ake daura kayan tafiya ba a neman mana wurin zama ba ba a ba mu gurin da zamu tsuguna ba a'a mu tabbatar cewa wannan abu ba kuma ba a fara fa'intar da mazaje ba irin mugayen mazaje nan da suke zuwa da cikin gari su zauna su ci indomie su ci kwai su ci taliya su sha shayi su shika shikin su sannan su mata yan su na gida basu basu ba daidai da kanwa ma sai da za ta jefa aniya sai ta je ta roko a makota kaga irin wannan ba babban haƙin jefa wannan amma ina kira da shi shugaban mu har duki ruwa da shugaban mu yatti Allah kautal hore da shugaban gan Allah hulbe su yi kokari dan Allah dan annabi su fidda damo ga harawa alhamdulillah
hajiya mun gangaro tattauna wannan tarbiyyar iyali abu ne mai muhimmanci kuma dukkanin ku nan ga alama kuna cikin kamala da sauran abubuwa a ki a ra'ayinki da aka bullo da wannan magana ya kika ji a rayuwarki
ban ji dadi ba da aka bullo da maganan a hana su zuwa talla
kuma zargin da ake masa
din to zargin to ba dadi saboda wai shin nima ina son shi tabbai shi su mazajin fulani ba su noma ne
to
idan har kai manomi ne ba fulade ba nono din ne kada aka dogara da shi wanda zai kasance shi ne kawai mata za su je su sayar sannan a zo a biya bukata a gida su kuma su dawo kamar da Hajiya tace su dawo cikin gari su zanna su ci indomie su ci taliya su ci menene mace kuma in ta samu cinikin nono oho in bata samu ba ma dai shi dai bukatar shi dai ya dai bata dama ta je ta shigo cikin bariki ta zo ta yi talla ta yi abin ta gara ma to ni dai yanzu inda a gani na dai ba dadi
na'am me shawara ki babbar shawara ki ga al'umma musamman fulanin nan maza da mata gaba daya don samun nasara wannan yunkuri da aka yi
sai abin da ke ciki su mazaje sai su zanna su duba shin tunda naji an ce mata na in ta fita misali ba a ce mata na ba amma tunda an ce ga matan fulani ga in sun shiga bariki ga abin da ke faruwa bari mu mazaje mu taru a mu hada kai mu san wani hanya da zamu dauko wanda yake muna tare da iyali mu kuma mun san cewa irin yadda suke zuwa suna sana'an nan shi su sa ma sai ID ma kamar yadda ita tace da tazo ta kama wata da wani ai da miji yazo ya duba ya gani ya ga gaskiya ne ai yanzu ba sana'a kuma an hana din so saboda haka idan akwai za su iya bin ta irin wani hanya da za a ce duk wanda matan da aka kama ta taje wajen wani ta kai nono ta tsaya tana lalata da shi a gaya a kira mijinta a gaya mishi in an san mijin ko kuma a bita har gidan mijinta a gaya ma mijin cewa ga abinda take ciki in ta fita ga abin take ciki kila mai yiwa a lokacin ta zo ta bari
Hajiya daga karshe zamu rufe da ke a matsayinki na shugaban mata na Fulani menene babbar shawararki musamman ga al'umman Fulani maza da mata akan wannan matsala
babbar shawara ta kira na da zan yi ga mazajen Fulani su yi wa Allah su yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam su yi kokari su riƙi koyi da annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi tunani cewar mu fa Fulani daga cikin annabawa sun san da zaman mu kuma daga Usmanu dan Fodiyo ya ce mana cewar abu ya ba mu addu'o'i abu guda uku mu yi noma mu yi aure mu haihu mu yi sallah mu yi karatu mu tarbiyar da yara to tarbiyar nan ba za ta yi ba idan an ce sai da ruwan ciki kan jana rijiya amma dan Allah dan annabi ni ina kiran mazajen nan su yi kokari su yi koyi da annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kira jama'a su rika fa'intar da jama'a shugabannin nan namu ni ba zan fasa kiran su ba kowane lokaci ko gobe ma mun zauna gidan radio sai na kira su dan Allah dan annabi su yi hakuri su ja mazajen nan namu na daji din nan su a yi a hada kai a sami ko da mutum uku ko hudu a rika ratsa wurare ana zuwa ana fa'intar da su to sai kaga Allah ya kawo mana saukin wannan abu yanda shi kuma har da ruwa ya tashi yayi tsaye yace wa zai yi wannan abu idan dai wannan shine mafi alkhairi ubangiji Allah ya tabbatar mana kuma Allah ya bashi wuyan dauka
lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji abinda mazan za su ce dangane da waɗannan batutuwa da kuma shawarwarin da matan suka gabatar kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Hafsat Abdulrahman shugaban kungiyar mata Fulani a jihar Niger da kuma Hajiya Binta Yahaya Sarki Mina sai kuma wakilin Mustafa Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Tubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Za ku kuma iya yin tsokaci akan wannan batu a shafinmu na sada zumunta Facebook da Alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Ko Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba.
Lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya